الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقبرنا مكة ذو مدينة نرهقر دبو ديادة تليه قدود أربعين دبيو وانده يزو ديدي دا عشرين دا ترى دا تقوس قواتا هدو أجلقوين كالان دا دبو بيو دا عشرين دا ديا دانتي قبار درس من تفسير القرآن نجرما دا مكي اي اوانا سورة ابنا مسلاتي من البركة مسلاتي الهج أبو بكر يا عربي واند أكفساني دا مسلاتي ميتي anan cikin fadar jahar Gombe a kuma nan anguwar Bolari idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul rahman kuma mun kwana a number aya ta 14 za mu tashi kan number aya ta 15 Allah rahma mai Allah yace
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان
الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da lissafa mana ni'imomin da yayi akan mu da kuma irin yadda yake nuna gwanintarsa da kudrarsa subhanahu wa ta'ala tare da bayyana rububiyyarsa gami da kasancewarsa Allah kwaya ɗaya tilo wanda ba wanda ya ise abin da yayi ko ba wanda ya ise tinkari kwatankwacin abin da yake yi Allah yace khalaqal insana shine ya halicci dan adam min salsalin daga wata kasa wacce take bushashshiya idan aka kwankwasa ta ma tana iya yin sauti na kara shine salsal Allah madaukakin sarki shine ya halitta dan adam daga abinda bahaushe yake ce masa yumbu wanda idan aka ya bushe ya kekashe ya kandare har idan ka kwankwasa shi haka zaka daina kara shine min salsalin kal fakhar kai ka ce kasa ce wacce aka kona ta ta zama bushashshiya kekashashshiya kamar dutse wanda take mai karfi shine kal fakhar wato kamar fako abinda bahaushe yake cewa fako fako din nan ya samu shi ne daga fakhar fako to Allah madaukakin sarki ya halitta dan adam daga ainihin wato wannan a tare da cewa a yanzu jikin dan adam din ba za ka ga kasa ba ba za ka ga dutse ba balma da za a buta wannan maganar idan an jefa dan adam da hoge to bai kamata ya ji zafi ba domin kasa ne ta daki kasa haka ne to amma Allah yana maganan asalin halittar ne yadda ya fare ta da yadda ya kage ta domin ya tabbata a hadisi ingantacce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari cewa lokacin da Allah ya halitta shi halittar annabi Adam wato san da ya hado duk kasashen duniya gaba daya aka ɗebi farar kasa aka ɗebi jar kasa aka ɗebi mai duwatsu aka ɗebi yashi aka ɗebi mai laushi aka ɗebi kwankere aka kwaba aka kwaba aka yamutsa sannan aka gina skeleton dan adam da wannan ne yasa za ka ga daga cikin ƴaƴan adamu akwai fari to shi watakila ya fito ne ta bangaren farar kasa wani za ka ganshi baki to shi watakila ya fito ne ta bangaren bakar kasa wani za ka ganshi ja to shi watakila ya fito ta bangaren jar kasa wani za ka ganshi karfa to ya fito ne ta bangaren salsali kal fakhar wani za ka ganshi gashi nan sakoti ma ki ballo jakuna sakwab 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 yana tafiya lakwab 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 gashi nan to shi kuma watakila ta bangaren yashi na fata an fahimta da wasu bangarori waɗanda ba su da karfi daga cikin kasa to wannan shine abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya labarta mana cewa lokacin da Allah ya tashi halittar dan adam ko ya tashi halittar baban mu annabi adam sai da ya hado daga dukkanin bangarorin waɗannan kasashe da muke gani ko muke ji sannan aka kwaba aka yamutsa aka halitta dan adam aka halitta annabi adam yine ce khalaqal insana Allah yayi ya halitta dan adam mutum min salsalin min salsalin daga ainihin wato fako shine kasa da take da kara ko wani a makamancin haka kal fakhar kamar ainihin wato konanniya ko busasshiyar kasa wa khalaqal jannu min marijin min nar wa khalaqal janna min marijin min nar kuma ya halitta aljani daga ainihin wato bakin wuta wasu kace min marijin min nar ay min khalisin nar wato ta tacciyar wuta wanda babu hayaki babu wani baki-baki ba wani sofani ba komai ta tacciyar wutar wasu kuma suka ce min marijin ay bi ma'ana min lahabin nari wato wannan idan wuta ta wuta za ga wani kore-kore da wani ainihin wato shudi-shudi yana tsiri musamman idan ka je gurin masu walda in suna walda za ka ga irin wannan to daga irin wannan Allah ya halitta ainihin wato aljani an gane magana da kyau ko Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma da wannan ni'imomin daga wannan ni'imomin ubangijin ku ne tukazziban kuke ƙaryatawa bayan ga asalin ku ga yadda Allah ya yi ku yanzu ba za ku gode wa Allah da Allah ya halicce ku daga irin wannan yanayi ba kuma ku gode wa ni'imarsa amma maimakon haka sai ku zamanto masu ƙaryatawa ga ni'imarsa subhanahu wata'ala yadhkuru ta'ala khalqahu al-insan Allah yana faɗa mana yadda ya halicci dan adam min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar wa huwa tarafu lahabiha, shine tsinin wuta din kamar yadda muka faɗa. Wa qila min marijin min nar ay min khalisin nar, hakikanin tatacciyar wutar da ita ne Allah yayi dan adam ko kuma yayi aljani. An Aisha ta qalat, nana Aisha tace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, annabi Muhammad sira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ba mu labari cikin hadisin Muslim yake cewa khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma usifa lakum. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace an halitti ainihin wato mala'iku ne daga wuta, shine min marijin min nar, min nurin afwan, daga ainihin wato haske. Wa khuliqal jannu, an halitti kuma aljani, min marijin min narin, daga bakin wuta, daga tsinin wuta, daga wannan wanda yake tsiri yake fita da kore kore. Wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum, an halitta annabi adam kuma daga abin da aka siffanta muku, shine ainihin wato kasa da Allah madaukakin sarki yayi shi, kamar yadda yace al-ramma inna masala isa inda Allahi,
inna masala isa inda Allahi kamathali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun.
Inna masala isa, Allah yace lalle misalin annabi Isa inda Allahi, a gurin Allah, kamathali adama, kamar misalin annabi Adamu ne. Khalaqahu min turabin, Allah ya halicci annabi Adam daga ƙasa, daga turbaya. Kuma qala lahu, da ya gama sikeletonsa ya kwantar da shi a ƙasa, sai kuma yace da shi kun kasance Adamu, tashi kai magana ka ci gaba da harkoki. Kawai sai ga annabi Adamu bakana sai ya kasance, kai kunu sai ya kasance. To haka Allah yake halittunsa, da haka yake cewa wa khalaqal janna min marijin min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, da wanne ni'imomi ne na ubangijinku ne ku dan adam da aljanu kuke karyatawa. Allah yace rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini, shi Allah shine ubangijin mahudan rana guda biyu da kuma mafadarta guda biyu. To me ake nufi da wannan? Wasu suka ce ana nufin wato lokacin sanyi da lokacin zafi na bangaren gabar, da lokacin sanyi da lokacin zafi na bangaren yamma. Wasu suka ce a'a, abinda ake nufi da al-mashriqaini wal-maghribaini, ai kowace gabar tana da gabar maso yamma ko da kuma gabar maso kudu da kuma gabar maso me arewa. To idan ka dauki bangare guda biyu, ko dai ka dauki gabar maso kudu, to shine mashriqaini ko maghribaini. Mashriqaini, in ka dauki gabar maso arewa ita ce mashriqaini har ilau. To sannan kuma za mu zo mu ji inda aka dunkule mashariq din, ma'ana ya zamanto jam'i, to sai ya zama gabar maso kudu da gabar maso arewa da kuma ita kanta gabar din, kaga sun zama uku, sun zama jam'i kenan. To haka kuma yamma maso menene? Kudu da yamma maso arewa da ita kanta yamma din, kaga su ma jam'i kenan. Don ka hada su sune ainihin wato zai baka mashariq da kuma magharib, wato jam'in gabar maso kudu da gabar maso arewa da kuma yamma maso kudu da yamma maso arewa. Allah madaukakin sarki yace rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini, shine ubangijin wato gabar da yamma guda biyu, ya'ani mashriqai safi wa shita, ka gani? Wato ana nufin bangaren abin da ya shafi zafi da sanyi na bangaren wato mashriq, da kuma maghribai safi wa shita, bangaren sanyi da zafi ko bazara da rani na bangaren abin da ya shafi wato yamma. Wa qala fil ayatul ukhra, ya faɗa a wata aya al-ramma yace fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi,
uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna لَقَادِرُونَ
yace fala uqsimu bi rabbil mashariqi ba sai na rantse muku da ubangijin gabar da yawa ba wal magharibi da ubangijin yamma da yawa ba ma'ana jam'in su kenan kamar yadda muka fada dazu gabar maso yamma da gabar maso kudu da kuma gabar din kanta da yamma maso gabar abinda maso kudu da yamma maso arewa da yamman ita kanta shine al mashariq wal magharib fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib wa dhalika bi ikhtilafi matali'i shams an yi haka ne dan ayi bayani dan gane da inda rana take fitowa wal lokaci za ka ga rana idan ta tashi sai ta fito a ina gabar maso ina maso arewa wataran an juya kuma sai ga ta koma gabar maso ina maso kudu wataran kuma sai ga rana ta fito a ina tsakiya to shine fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharib haka wataran rana in ta fashi tashi faduwa sai ta fada a ina yamma maso kudu wataran ta fada a yamma maso ina arewa wataran kuma ta fada a ina tsakiya gar shine wal magharibi shine fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi ba sai na rantse muku da ubangijin yammaci da ubangijin gabashi gaba daya ba inna laqadiruna lalle mu masu iko ne inji Allah subhanahu wa ta'ala wa nuqallibuha fi kulli yawmi muna ainihin wato jujjuya ta a kowanne rana wa buru'a wa menene wa buruziha minhu ila nas da kuma yadda muke bayyana ta zuwa ga mutane ya fada a wata aya yace رب المشرق والمغرب
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا
الله يتي رب المشرق الله هيني أبنجز مهود رانا والمغرب تو كما كاغانا أنت وكي إذا رانا تنا فات واسكي أسانتا جنان كو تنا فتو واسانتا يسا أكباو أين هموا تو مشرق يزاما مفردي واتو فايا أيا hine ce rabbul mashriqi Allah hine ubangijin wato gabar wal magharibi da kuma yamma la ilaha illa huwa babu abun bautawa bisa cancanta da dacewa sai shi fattakhidhu ka rike Allah wakilan ya zamanto ma wakilinka ka rike Allah ka kuma yadda da Allah kai imani da Allah ka gaskata Allah ka karbi sabon Allah ka karbi hannun Allah ka kamar umarnin Allah shine fattakhidhu wakila ka karba Allah a matsayin shine wakilinka shine mai tsaya maka shine mai biya maka ainihin wato bukatu kai ainihin wato yarda da wannan to lalle idan ka yarda da wannan to shikenan ka ainihin wato yarda da Allah hakikanin yarda da kuma imani da shi hakikanin imani amma idan kana tunanin akwai wani dan adam wanda yake yi maka abin da kake bukata ko idan bai sama hannu a lamarinka ba ba za ka sha ba ko ba za ka samu abin da kake so ba to lalle lamarinka ya lalace bawan Allah Allah ya sauke wa hadhal murad minhu jinsul masharik wal magharib wannan abin da ake nufi ana nufin jinsin gabar da yamma gaba daya walamma kana fi ikhtilafi hadhihi al masharik wal magharibi masalihun lil khalq lokacin da ya zama sassabawar mahudan rana da kuma mafitatta ko mafadatta min al jinn wal insi daga aljanu da mutane wannan yana da fa'ida gare su qala sai Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiba yanzu wannan ni'imar da Allah ya yi muku wata rana ta fito ta gabar maso kudu wata ran ta fito ta gabar maso arewa wata ran ta fadi ta gabar maso kudu wata ran ta fadi ta gabar maso arewa wata yamma maso arewa da yamma maso kudu wata ran ta fadi ta tsakiya wata ran ta hudo ta tsakiya wanda wannan muna yin haka ne dan ya zace da daidai mu'amalar rayuwar ku da daidai mu'amalar zamantakewar ku da yanayin lafiyar jikin ku inda Allah ya bar rana a tsakiya gar kullun take fita wannan zai iya affecting din lafiyar dan adam zai iya affecting din rayuwar dan adam ba zai zauna lafiya ba haka idan Allah ya bar rana ta tir kullun ta gabar maso yamma take fita ko ta gabar maso arewa take kudu maso muna gabar maso kudu ko gabar maso arewa take fita wato za a samu matsala dan adam ba zai rayuwa mai dadi ba to da Allah ya bayyana mana yadda ke jujjuya al'amuran dan mu ji dadin rayuwar duniya to sai ya tambaye mu yace to da wannan ni'imomi ne na ubangijin ku da ya muku amma kuke ainihin wato musawa kuke ainihin wato karyatawa ko kuna kangarewa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya samu dace. Allah ya ce marajal bahraini yaltaqiyan. Marajal bahraini ay arsalal bahraini. Allah hiya aiko tekuna guda biyu, wato ruwa guda biyu, koguna guda biyu, yaltaqiyani suna gamuwa da juna, suna wato kiliya da juna. Wannan yazo ya wuce wannan, wannan yazo ya wuce wannan, ga su a hade kamar a hade idan ka gansu, amma kuma ba a hade suke ba. Da zaka debi ruwan wannan bangaren ka je ka zuba a wancan, sai kaga ya biyo zurr, bai hade da ruwan nan ba, ya dawo inda asali yake. Wato akwai kudura a gurin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda kai yanzu baka isa ba ka tantance ko ka ware tsakanin ruwa, amma ka duba saboda tsabar iko irin na Allah. Masana daga cikin Turawa da masana daga cikin waɗanda suke da ilimi sun je wannan kogin inda suka hadu guda biyu. Hadha minhu ujajin ko hadha azbun furatu
alladhi marajal bahrain hadha azbun furatu wa hadha milhun ujajun wa ja'ala baynahuma barzakhan wa hijran.
Yace wa huwa allazi, shi Allah shine wanda marajal baharaini ya turo koguna guda biyu, ma'ana kogi guda biyu, teku guda biyu. Hadha azbun furatun, wannan kogin ruwansa yana da zaki, yana da ɗanɗano, yana da zaki, yana da ɗanɗano. Wa hadha milhun ujajun, wannan kuma ruwansa yana da gishiri gishiri, bahi da daɗi, yana da kanwa kanwa. Amma kuma suna tafiya guri ɗaya suna haɗe, amma wallahi babu wanda ya haɗe da ɗan uwansa. Kai ka taɓa lura da wannan? Yanzu ba wannan ba da Allah. Yanzu da mayi, mayi ban gyaɗa da ruwa sun yi kama ko ba su yi kama ba. Da Allah idan ka ɗebi man gyaɗa ka zuba a cikin ruwa, sukan ware junansu ko ba sa warewa? Suna warewa, ba sa haɗuwa. Da fetur da ruwa, da Allah sun yi kama da junansu ko ba su yi kama ba. Idan ka ɗebi fetur ka zuba a cikin ruwa, fetur ɗin yakan taso sama ko ya kwanta ƙasa, ruwa ya yi sama ko ba sa yi? Suna yi. Ba yadda za a yi su haɗu. Da za ka gauraya, ka gauraya, ka gauraya, ka hausina, ka yamutsa, kana ɗage hannunka in ka ba shi sakon ɗaya, za ka ga ruwan ya yi gefe, fetur ɗin ma ya yi gefe. Haka ne ko ba haka ba? To wannan ka taɓa hankalta da cewa Allah shi ya ba wa wannan ruwan bambantuwa daga fetur, ya ba wa fetur ɗin bambantuwa daga ruwa? To haka da wannan ne ɗan adam yake gane girman Allah fa. Idan ɗan adam baya kula da abubuwan da suke kewaye, environment abubuwa da suke kewaye da shi, na ƙudurar Allah da iyawar Allah da gwanintar Allah, babu yadda za a yi ɗan adam ya ainihin wato menene girmama Allah. Ba yadda za a yi ɗan adam ya girmama Allah. Girmama Allah yana da alaka da yadda kake kallon yaya Allah ya halitta. Yasa tauhidur rububiyya, tauhidur rububiyya yana daga cikin manya-manyan abin da ya kamata mutum ya ƙara kulawa da su, wanda wannan kuma shi zai ja ka zuwa ga tauhidul uluhiyya. Idan ka kula da yadda Allah ke yin halitta, da yadda ke gudanar da al'amura, da yadda ke tsara su, to wannan sai ya fizge ka kuma zuwa ga me? Bauta masa shi kaɗai ba tare da ka haɗa shi da kowa ba. Saboda daga ƙarshe za ka gane ba wanda yake yin waɗannan abubuwan saiwa sai Allah. To tunda ba wanda yake, waye cancanta abota masa don Allah? Shi ya fi cancanta abota masa. An gane magana da kyau ko? Shi ya fi cancanta a yi menene? Abota masa. Saboda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana al-Rahma a cikin suratul Baqara. Yace huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an.
Huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli shay'in 'alim.
Allah madaukakin sarki yace huwal ladhi khalaqa lakum ma fis samawa ma fil ardi ko jami'an, shine ubangiji wanda ya halitta muku duk abin da ke cikin ƙasa gaba daya. Sun mastawa ila sama, sannan sai koma yi daidaita a sama. Fasawahunna sab'a samawat, sai kuma daidaita su a matsayin menene sammai guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim Allah masani ne dangane da menene da komai da komai da ka sani ga mallan yakubu ya mana satin din wannan ruwa da muke bada misali na hadha azbun furatun wa hadha milhun ujajun yadda ruwan ke sabawa da juna ba sa iya gamuwa ga sunan ruwa ne duka amma kowannen sa yana bangaren dan uwan sa yana tafiya ba wanda yake ainihin wato menene yake shiga cikin dan uwan sa wannan yana daga cikin abinda ubangiji madaukakin sarki yake nuna mana na kudurar sa dai ruwan shi yana da dandano da zaki yadda ka san an sa masa suga ko wani abin dandano dayan kuma yadda ka san an barbada masa kanwa ko gishiri haka yake da zaka debi dayan kai balamai suka ce ko da boki ta kazo ka debo wannan sai ka hada su ba wai bar ganin su yanzu haka suna tafiya wannan yayi nan wannan yayi nan ko wannan yana tafiya nan wannan yana tafiya nan ba da zaka debi wannan ka debo wannan ka hada su a kofi kuka hada su a daru kuka hada su a bokiti wallahi sai kaga wannan ya ware wannan ma ya ware ko abokiti ka hada su ballantana a kasa to duka wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana girman Allah subhanahu wataala akwai na zafi kuma akwai na sanyi to ka gani akwai ruwan zafi akwai na sanyi wanda su ma ba sa ne ba sa gamuwa an gane magana da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirye da mu shine yake cewa a maradal bahraini Allah shine ya aiko koguna guda biyu yaltaqiyani ay arsalahuma ya turo su yaltaqiyani magana cewa yaltaqiyani qala ibnu zaid al-imam ibnu zaid yace ai mutaama menene ma'anahuma an yaltaqiya na'am manahuma an yaltaqiya ya hana su su hadu guri daya tare da juna bima ja'ala bainahuma min al-barzakh al-hajiz al-fasil bainahuma saboda abinda Allah ya saka na iyaka da wata gada tsakanin su wanda ya rarrabe tsakanin su wal muradu bi qawlihi al bahrai ay al milhu wal hulwu ruwan da yake da dan danan gishiri da kuma ruwan da yake da dan danan zaki wal hulwu hadhihi al anharu as sarihatu bayna an nas mai zakin shine wanda dan adam yake rayuwa da higa hinan muna gani wa qad qaddamna al kalama ala dhalika fi suratul furqan malan yace mun yi bayani akan sa in mutun yana so ya san hakikanin bayanan to ya koma cikin suratul furqan a cikin wacce aya da muka fassara ta zu wa qad ikhtara ibnu jarir ha huna anna al murad bil bahraini bahru samai wa bahru al ardi amma al imam ibnu jarir shi yace abin da ya fahimta dangane da wannan ayar kogunan daban-daban suke ana nufin kogin da yake sama na aljanna da kuma kogin da yake kasa na duniya kaga dai duka koguna ne amma Allah sai ya rarrabe tsakanin su ba su hadu ba bayna kuma barzakhun la yabghiyani wato tsakanin su akwai barzakh in aka ce barzakh da larabci ana nufin wata kankara ko wata gada ko wani abu da ya tare tsakanin wani abu da wani abu yasa da Allah ya zo magana dangane da mutane idan sun mutu sai ya ce wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athuna tsakanin su da tahin kiyama akwai barzakh ma ma'ana barzakh ay alhajiz bainal mauti wa qiyamis sa'a abin da ya sha makance tsakanin mutuwa da menene da tashin alkiyama shine abin da ake nufi da barzakh wato rayuwar da za a yi an mutu amma ba a isa tashin alkiyama ba to shine anan ma Allah ya amfani da wannan kalma cewa bainahuma barzakhun tsakanin wannan ruwa mai zaki da wannan ruwa mai gishiri an saka wani abin da ya sha makance tsakanin su kamar yadda aka sha makance tsakanin dan adam idan ya mutu da kuma tashin alkiyama shine bainahuma barzakhun la yabghiyani ay la yata'adda ahadun 'ala al-akhar babu daya daga cikin ruwan wanda yake shiga cikin daya shine la yabghiyani ay li Allah yabghi hadha ala hadha saboda kar daya ya ainihin wato je ya shiga cikin daya wa hadha ala hadha ko wancan ya shiga cikin wancan fa yufsidu kullu wahidin minhum al-akhar ta yadda idan sun hadu sai daya ya bata daya kaga idan ruwa mai gishiri ya shiga cikin ruwa mai zaki ai zai bata shi ko haka idan ruwa mai zaki ya shiga cikin mai gishiri ya zai me zai faru nan kuma zai bata shi ko zai gyara shi to an gane magana da kyau ko to shine li Allah ya ta'adda ahaduhuma ala al-akhar fa yufsidu kullu wahidin minhuma al-akhar wa yazilu an sifatihi allati hiya maqsudatun minhu ya gusar da shi daga asalin siffarsa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato so ya kasance a haka don haka sai Allah ya ce yakhruju minhum al-lu'lu' wal-marja a cikin kogunan guda biyu duka ana fitar da lu'lu'i da murjani lu'lu'u da marja duk wannan ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala ina fata an fahimci magana an gane magana da ke ku duka ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah da Allah ya shirya wato a samu lu'lu'u a cikin ruwa yasa duk kasar da take da teku jama'a suka ce idan kaga ta zauna cikin talauci ita ta ga dama duk kasar kuma da Allah ya yi ta kamar kasar Najeriya idan kaga ta zauna cikin talauci da ita da ƴaƴanta to su suka ga dama shugabannin su sun zama beraye sun zama gafiyoyi an gane magana da ke ku to shikenan ku sai ku ta zama cikin kunci da wulaganci amma wallahi inda a ce shugabanninmu suna da zil na ganin cewa mun wadatu daga dukkanin abin da ya kamata a ce mun wadata da shi wallahi tallahi kasar mu ta kai da izinin Allah mu wadata da duk abin da muke bukata ba ma mu ba har makwabtan mu da waɗanda suke kewaye da mu su amfana da abin da muke samu ko muke san'antawa na al'amuran da suka shafi albarkatun kasa duk wannan Allah fa yana faɗa mana ne irin albarkatun da yayi mana na kasa wanda ya kamata mu more su mu more su ta hanyar fito da su a sarrafa su al'umma su samu abin da za su yi walwalan rayuwa da shi gaba daya to yasa kasashen da suka ci gaba daga cikin kasashen musulunci za ka ga cewa ba su yi wasa ba dangane da waɗannan ni'imomin na Ubangiji ba su yi wasa ba tsayawa suka yi ka'in da na'in suna karanta ayoyin suna fahimtar me Allah ke nufi kuma suna dukufa wato wurjanjan wajen ganin cewa sun zakulo waɗannan albarkatai da Allah yake ambatawa suna fito da su domin su amfanar da al'ummar su da shi amma mun kullun sai yaƙe-yaƙe da kashe-kashe wallahi mana sai yaƙe-yaƙe sai kashe-kashe sai rashin mutunci sai rashin albarka sai fatara sai talauci sai kyamar juna sai nunkufurci sai munafurci haka kullun a cikin haka muke ba wani abu da ke nuna ci gaba tare da cewa falillahi alhamdu wal minna daga cikin babban abin da dan adam musulmi ya kamata ya ainihin wato samu a wannan duniya ya rayuwa mai kyau shine ya samu yanci na addini yanci na addini to daga cikin ni'imar kuma da mu kuma Allah ya mana a Najeriya tare da cewa ya hana mu jin dadin waɗannan abubuwan to amma kuma ya mana yancin gudanar da addini ina mai tabbatar muku duk duniya babu kasar da ake yin addini yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya zo wa al'umma da ke irin Najeriya har Saudiya wallahi tallahi ba sa gudanar da addini kama anzalahu Allahu ala rasulillahi in ba Najeriya ba to kaga dama idan Allah ya maka wata ni'ima sai kuma ya hana ka wani abu ko ba haka ba to kuma idan kai comparing tsakanin ni'imar addini da muke da ita ni'imar gudanar yancin gudanar da addini yadda Allah ya sauke mana shi ka kwatanta shi kuma da ni'imar rahin walwalan rayuwa wace ne muka fi so wace ne muka fi ki ni'imar addini muka fi so ko waccar koda ta samu idan ba ta addini aikin banza ne jama'a ko ba aikin banza ba ne to yana daga cikin abun kuma da ya kamata mu dinga ankara muna maida hankali a kai kada ya zamanto muna da wata babbar ni'ima wanda ba kowa kuma Allah ya masa a duniya ba amma saboda babu da ni'imar duniyanci da holewa kuma sai mu dinga mantawa da ni'imar da Allah ya mana ta addini muna ainihin wato dauko ni'imar duniya da ƴan duniya muna sakawa a gaba wannan kuma sai ya zamanto mun koma duniyanci muke bukata ba addini ba jama'a kuna fahimtar magana da ke ku amma dai duk da haka tare da haka akwai bukatar wai dadi kan dadi kuna mata harbi jambo ma'ana a ce kuna gudanar da addini kuma kuna da walwala haka ne ko ba haka ba yanzu karkai mamaki yanzu haka a ce maka akan generator muke babu wutar nefa karkai mamaki to kaga wannan na daga cikin matsalar da muke ci wanda inda a ce muna da wadatacciyar wutar nefa wallahi sana'o'i za su inganta al'amura za su gyaru matasa za su samu aikin yi talauci da fatara duk zai ragu to wannan na daga cikin irin abubuwan da ya kamata a ce akalla idan komai bai samu a Najeriya ba akalla a ce waɗannan abubuwan sun samu yanzu jama'a ba abun kunya bane ba abun takeici bane a ce wai har yanzu a Najeriya idan mutum yazo zai nemi shugaban kasa ko zai nemi gwamna ko zai nemi wata takara yazo yana cewa na muku alƙawarin zan inganta muku wutar nefa ba abin kunya bane duk duniya yanzu babu inda babu wutar nefa sai Najeriya duk duniya babu inda ake da fatar wutar nefa sai ina sai Najeriya duk duniya ba inda ake fatar ruwan sha da ruwan ayyukan yau da gobe sai ina sai Najeriya duk kasar da ka jira ko da kasashen mu na Afirka nan kafi karfin ka sha ruwa a randa ko a famfo sai dai ka sha ruwan kwalba mai dadi tatacce wankakke kuma da karamin kudi mafi karanci zaka saye shi ka sha baka da matsala amma Najeriya ne ko dai ka sha na randa don an dan matsa gaba kana dan walwala ka sha fiyo wata an gane magana da kyau ko ya Najeriya ne kadai ake da wannan a duniya duk duniya babu inda ake ruwan leda sai Najeriya shi ma na fiyo wata yanzu yana nema ya gagaru kundila ko ba haka bane yana nema ya fi karfinka duk duniya babu inda ba a da tituna masu kyau wanda suke kare lafiyar jama'a sai ina sai Najeriya ita kadai ce take fama da fatara amma fa kar ku manta a duk duniya ko babu inda ake bada kwangilar hanya da tsada sai Najeriya kai Najeriya kenan ta bakin na mallam Kabir Gombe akwai yan wuta akwai yan aljanna akwai yan tozalla arabi ba kalar da babu a Najeriya ba hayaniyar da babu Allah malam hanya ce malam aka bada ita daga Abuja zuwa nan Maiduguri aka ce kudin da aka bada hanyar an bincika tun da ake bada kwangilar hanyoyi a duniya ba fa a Najeriya ba tun da ake bada kwangilar yin hanya a duniya ba a taba bada hanya mai tsadar kudi irin wannan hanyar ba to shikenan yanzu wannan ɗaya kenan cikin matsalolin tambayar da zaka yi shin an yi hanyar ko an cinye kudin an cinye kudin an sa ta da tsada wanda ba daidai bane ba ya kamata a yi kuma hai aka cinye kudin dan Allah tsada ta yi amfani ko bata yi amfani ba bata yi amfani ba Najeriya kenan kasar mu ta gado muna nan dai billahi lazi ba za mu fita ba ba inda za mu je billahi lazi wallahi sai an gyara muna nan ba za mu daina magana ba ko ba za mu bar kasar ba muna nan ku danno yan ta'adda su kashe jama'a a tada hayaniyar fulani yanzu wallahi jiya da na kalli wani bidiyo a nan kasashen Imo ne ko Irani in kaga fulanin mu da hadda yaro dan wata biyu a goya a bayan mahaifiyarsa aka dirma musu bindiga gaba da aka kashe su a kasar mu ne ake wannan ta'addancin jama'a kuma wai ba za a yi magana ba wai a daki tsohuwa a hana ta salati dan Allah zai yi jama'a tsohuwa ko baka taba ta ma kullun a cikin salati take motsi ka dan salati kuma ka gaura mata mari kace la ilaha ta kace yi mun shiru zai yi ba zai yi ba ma'ana ana tabarna a kasa mana ana ta yin abubuwan hayaniya ana ta tutar jama'a ana ta kashe bayin Allah an danno talauci da karfin tsiya artificial talauci wanda asali bai kamata muna cikin sa ba kuma sannan magana ma a ce kaza ba daidai bane a ce wai karka fada to ina ganin ai akwai zi a kasuwa a gurin teloli sai ku je ku saya sai ku zo ku zige mana baki sai mu daina magana amma wallahi yadda Allah ya tsaga mana baki za mu ci tuwo ya yarda mu sha miya mu sharfi farfesu kuma sannan ku ce kar mu yi far da maganganu wallahi ba ku isa ba amin za mu ci farfesu a ce ba za mu faɗi addini ba wallahi ba a isa ba an gane maganar da kyau ko saboda haka wallahi jama'a kowa ya shiga hankalinsa dangane da matsalolin mu wannan rayuwar da wannan addini da muke ciki da wannan kasar da muke ciki kuma shugabanni waɗannan sakonnin wallahi ku muke fadawa yanzu ga dai matsalar tsaro dai tun ana cewa ba a gaza ba gashi har abu yana nema ya tabbata cewa an gaza kasa ta rugunsume da rashin tsaro ko ta ina babu tsaro ko ta ina babu tsaro garin kaza yan ta'adda sun shiga sun yi kwana kaza ba su fita ba a garin garin kaza ana kashe fulani garin kaza ana kidnapping hanya kaza ba abin tarafiya abu yana nema kamar wasa kamar gaske abu yana nema ya baibaye kasa wannan kuma duk yana da alaka da munafurcin wasu daga cikin mu akwai waɗanda an danka masa amanoni. Na sha faɗa muku cewa wallahi ba janar Muhammadu Buhari ne zai zo ya dauki bindiga ya shiga jejefe yaƙi ƴan ta'adda ba. Lalle shi aikin sa ya wakilta waɗanda za su yi wannan harkar, haka ne ko ba haka ba? Kuma yayi, kuma ya dauki kuɗaɗe da dukkanin kayan aiki ya ba su don su yi wannan aiki, yana iyakacin kokarin sa. Wallahi jama'a, in banda Allah ya sa al'ummar mu ta Najeriya akwai wani bangare na rashin ilimi da rashin wayewa akan su, idan kun jima ku don kuɗaɗen da ake kashewa a harkar tsaron nan, kuma kuka ga irin tsaron yadda yake ɗauka baya ɗaukar sai ci, wallahi tallahi idan kana da zuciya zaka iya haɗiye zuciya ka mutu. Allah, zaka iya kai paralyze, zaka iya ka samu matsala. Yasa wani abun saboda munafurcin sun san in ya bayyana zai iya hallaka hatta shi kansa shugaban ƙasa. Wallahi yasa wani abun ba a iya zuwa ana gaya mishi. Ina mai tabbatar muku akwai abubuwa da yawa da shugaban ƙasar mu nan bai san abin da yake faruwa a ƙasar nan ba, saboda in har yi tabbata ya sani to zai wahala yadda yake makyarkita yanzu da ƙyar, to za su ƙara sahibi lillahi lazi. Allah za su ƙara sashi, za su ƙara sashi. To shi yasa wani lokaci tare abubuwan kar ya sani, wani lokaci akwai fa'ida amma wani lokaci kuma ba fa'ida. Sannan shi kuma yana da kyau duk abin da ya san yana faruwa wanda ba daidai ba ne ba, duk abin da Allah ya sa har ya iso kunnan nasa, to bai kamata a dinga ji yayi shiru baya magana a kai ba. Wannan baya daga cikin sufar shugaba, haka ne ko ba haka ba? In mun bashi uzuri ta wani gurin, to bai kamata kuma ta wani gurin mu bashi uzuri ba. Sai mu faɗa kai a bigi jaki, a bigi taiki. Akwai munafukai waɗanda suke ƴan ta'adda a ƙasar nan wanda sun ƙi su bar ƙasar ta zauna lafiya, to su suke cutar da ƙasar haƙiƙanin gaskiya. To amma kuma shi ya kamata ya zamanto yana ɗaukar doka da oda. Idan Allah ya sa aka tsinkayo wani mugu, wani munafikin Allah, yana cutar da jama'a, yana cutar da ƙasa, to yana da kyau kuma shi ya ɗauki shi ya nuna misali a kansu. To sai ga idan aka yi ɗaya, aka yi biyu, aka yi uku, wallahi sai ka ga ba wanda fa yake son mutuwa fa. Duk yanda suke kashe mu dinnan wallahi su ma ba su son su mutu, ko suna so? Fa in lam takun ta'lamuna fa innahum ya'lamuna wa tarduna min Allahi ma la yarju. Idan kuna jin raɗaɗin abin da ke samun ku, su ma fa idan za a taɓa su za su ji raɗaɗin. Don haka daga an harbe bakwai ko goma ko 22 an kai su lahira saboda an same su dumu-dumu da yin ɓarna a ƙasa, ina mai tabbatar muku wallahi tallahi abin zai ja baya. Ko ƴan ta'addan nan da ake ta kamawa, za ka ji an kama ƴan kidnappers kaza, an kama ƴan ƙungiyoyin ta'adda kaza, an je an musu hukunci, sai ka ji shiru ka rasa ina aka kai su. Sai wata nan tsautsayi ya zo, sun zo kurkuku sai su fasa kurkukun, kuma duk sai ƴan uwan su gudu, haka ne ko ba haka ba? Sai an zo ana magana kaza suna cewa a ai yanzu kurkuku ya cika da mutane ba masakar tsinke ka, to ba za ku hukunta wanda suka yi laifi ba, ta yaya za a yi kurkuku ba zai cika ba? Kullun laifi ake yi, ana kamawa kuma ana ɗaurewa ba a hukunci. Ku gaya min kurkukun nan kan ko da wata jakar roba ce wannan an sa yake ƙara buɗuwa, wata ran zai cika ko ba zai cika ba? Zai cika. Amma inda a ce ana fitarwa ana hukuntawa, ana fitarwa ana hukuntawa, jama'a ko kun san shugaban ƙasa san da ya kira gwamnoni duka ya ce duk waɗanda suke da laifi wanda aka yanke musu hukuncin kisa a jihohinku ku je ku aiwatar a cikin jihar nan, a cikin jihohin mu na Najeriya gaba ɗaya, gwamna ƙwaya ɗaya ne iya aiwatar da wannan abu, duk sauran suka watsar da magana. Umarni nawa shugaban ƙasa ya bayar, an ƙi aiki da umarnin kuma ya ƙi ɗauki mataki a kansu, suna nan da yawa. Shi da bakinsa zai fito ya faɗa wa duniya ya ba da oda a yi kaza, kuma a ƙi. Manya-manyan hafsoshin tsaro nawa ya ba su oda cewa su bar inda suke su tafi Maiduguri, su bar inda suke su tafi kaza, kuma su ƙi tafiya, kuma suna zaune. To waɗannan matsaloli na rashin sanin ya kamata fadar shugaban ƙasa da rashin sanin ya kamata manya-manyan mu a ƙasar nan, da kuma yadda muka mai da abin neman tuwo kawai da abinci da kuɗi, wallahi shi ya haifar mana da matsaloli da muke ciki a halin yanzu. Makamai sun yawaita a ƙasa, ka rasa ta ina makaman nan suke shigowa. Muna da bodoji, kuma kowace boda a rufe take da ainihin wato jami'an tsaro a girke a gurin. Ta ina daga saman bakwai ake ruwan makaman nan jama'a, ta ina suke shigowa? Jirgi duk jirgin da zai shigo kasar nan sai an sanar da shigo tasowar sa daga ina ya taso ya akai ya sauka a caje shi me ya dauko suwa ya dauko daga wacce kasa me za a yi amma kaga jirgi malam ya dauko makamai wai ba a sani ba jirgin ruwa haka kaje ka port idan kaje fitar da mota yadda ka san tahin kiyama saboda me saboda ka sayi mota zaka fitar kaje gurin masu sayar da motoci kaje yadda suke shan bala'i amma haka za a higo da makamai kaga mota ko kasa ta yadda ka sayo ta yadda ka sayar ta yadda ka biya duty ta yadda komai an yadda sana'a ce halal duniya da lahira amma sai ka ci bakar wahala kafin ka shigo da ita amma makamai salin adin za a higo da su a wuce ba wanda ya sani kai ka san ƙarya ne wallahi tallahi ko ba ƙarya bane jama'a kagan to wannan dai yana daga cikin abin da ya rikirkita mana kasa ba mu da gaskiya ba mu da amana ba mu da tsoron Allah ba mu da kishin kanmu ba mu da kishin kasar mu kowa babbar damuwar sa hira za a iya samu mukami ya tara kudi yanzu wannan abin da suka kafa wa malam Isa Ali karan tsana a kansa ba fa wani abu bane wannan nin number da malam Isa Ali yace ayi attaching din sa rabe da sim card ayi linking din sa a hada shi yana daga cikin abin da manya-manyan kasashen duniya suka dakile ta'addanci a kasashen su da wannan abu manya-manyan kasashen duniya sun yi amfani da wannan damar sun dakile ta'addanci wanda manya suke yi saboda waɗannan abubuwan duka manya ne suke haddasa mana shi domin harka ce ta kuɗi ni da kai ina muke da kuɗin da za mu yi sponsorin irin waɗannan abubuwa ba mu da su saboda haka waɗanda suke sponsorin su suke sponsorin wannan abubuwa to sun san idan aka hada wannan abun to zai fara bayyana cewa su ne suke wannan abun kuma daga ƙarshe wata ran za a samu shugaba mai jan ido wanda zai sa bakin tabarau yayi gar ya taka duk wanda ya ba daidai ba to suna ganin wannan kuma bala'i ne akan su dan haka ya za a yi su taka malam Isa Albirki kada wannan abun akai zuwa ga matakin sa yana daga cikin abin da ya kamata kar ka zama daƙiƙi ka san zamanin ka ka san kasar ka ka san me ke faruwa kar ku ganmu muna qala Allahu qala rasuluhu billahi allazi wataran sai ne awa ɗaya ina bincikar me kasata take ciki ni da kuwa gannan nan awa guda zan yi akan internet ina bincikar me kasar take ciki ai ba yadda za a yi kana malamin addini malam mai karantarwa wai baka san me kasar ka take ciki ba to me za ka karanta wa mutane kawai ka ce su yi sallah su yi azumi su yi aikin hajji su yi zakka ka tahi ka tafi matsalolin su na rayuwa kuma ya za su yi da shi yanzu kuna ji Allah yana lissafa mana yadda ya mana halittu da yadda ya samar da ni'imomi na albarkatun ruwa da albarkatun kasa a cikin mu to idan baka bincika me ke faruwa taya za a yi ka zo ka karantar da mutane su fahimce ka saboda haka yi wajibi ne akan mu wallahi ɗaiɗaikun mu da kuma dunkulallun mu dinga tsayawa muna aiki domin kare kasar mu da kare mutum wallahi koda ba za ka kare addini ba ka kare kasar ka mana yanzu America addini take yi amma sun kare kasar su ko ba su kare ba sai an yi magana wasu fito su ce mu komai da al'amarin ku ga Allah duk wanda bai daina aikin sako ba Allah ba zai zauna da mu lafiya ba gaskiya ne Allah ba zai zauna da mu lafiya ba idan muna aikin sako amma da Allah tambaye da zan maka akramaka Allahu America wannan Allah take bautawa a gaya mun wannan Allah take bautawa babu shine kawai dan me yasa suka zauna lafiya su lallai haƙiƙa akwai buƙatar mutane su koma ga Allah wannan kankarar ayoyi burjik rututu sun yi bayani wannan kuma ko da za ka zauna lafiya a duniya ko ba za ka zauna lafiya a duniya ba akwai buƙatar ka koma ga Allah ko babu don maslahar lahirar ka ma dolen ka koma ga Allah haka ne ko ba haka ba amma wasu daga cikin munafikan masu da'awa suna amfani da wannan maganar suna bakin shugabanni su ce ai duk matsalolin da muke fama da su din nan laifuffukan mu ne muna zina muna caca muna shan giya muna kaza amma da Allah kwatanta shan giyar al'ummar Najeriya da shan giyar Amerikawa kwatanta da Allah kwatanta zinar yan Najeriya take da musulmai masu yawa wanda suka haramta wa kansu yin zina kwatanta ta da zinar Amerikawa da Ingilawa jama'a kuna fahimta ta da kyau ashe kenan idan mun yarda akwai zunubi lallai akwai amma kuma akwai sakacin shugabanni wajen daukar matakai akan matsalolin tsaro da muke fama da su mun yadda akwai zunubi Allah kuma na iya jarrabar mu kuma jarrabawar da Allah zai wa mumini ta fi ta wanda zai wa kafiri wannan ka haka yake
to amma maganar gaskiya ita ce idan an ce jama'a su koma ga Allah to kuma a gaya wa shugabanni su tsoron Allah ko su ba a ce su koma ga Allah ba iya mutane ne individually ake so su koma ga Allah ko har da shugabanni saboda haka bai dace mu ci gaba da zama cikin kaskanci da wulakanci da kashakashe ba ana kallo kasa tana nema ta rikice kasa tana nema ta dagule kasa tana nema ta dugunzume ana nema a wayi gari kamar babu tsaro a kasa sai an yi magana an ce kasa ta zama kamar ba shugabanni duk sai su tare jijiyar waya akan ka wai dan me zaka ce ba shugabanni dan Allah me shi amfanin shugaba a kasa da Allah jama'a kare dukiyar mutane kare mutuncin su kare rayukan su ko da sauran waɗannan kulliyatul khams da malamai suka fada to dan Allah wanne ne aka kare mana yanzu a Najeriya to me ya amfanin shugabannin shine gaskiyar magana amfanin shugaba shine ya dauki alfataki da bangaren shugabancin da Allah ya bashi yayi abin da ya dace in bai yi haka ba to ya zama kamar babu ne ya zama kamar babu ya zama kal'adam kamar babu shi ku ci gaba da rike kujerar kuma mu ce kar ku rike ba kuma cewa da muka yi kuna nan kamar babu ku ba muna nufin zamu zo mu karbi kujerar ba kada Allah ya sa mu rike wata kujera a Najeriya har mu koma ga Allah inda zamu samu aljanna a lahira amma abin da muke fada ku ji tsoron Allah ku dauki matakan da suka dace wajen dakile abubuwan da suke faruwa da al'umma matsalolin sun yawa ana siyasantar da al'amura ai ta kashe mutane malam da wani abu na sunan kawai wani yana so sai ya zama shugaban kasa dan dole wani yana so sai ya zama gwamna dan dole wani yana so sai ya zama sanata dan dole wani yana so sai ya zama kaza dan dole a dalilin me Allah yayi Allah ya kawo mana sauki Ubangiji madaukakin sarki ya albarkace mu duniya da lahira dan haka yace bainahuma barzakhun la yabghiyan Allah yace fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban sai yace yakhruju minhumal lu'lu'u wal marja a cikin kogin nan guda biyu ana fitar da lu'lu'i da murjani lu'lu'u dai abu ne sananne al marjan ne malamai wasu suka ce abinda ake nufi shine sigarul lu'lu kananan lu'lu'u sune al marjan wasu kuma suka ce kibarul lu'lu wasu kuma suka ce a shi ma wani nau'in kayan ado ne wani ja hakan nan wanda yake fita a cikin ruwa wanda wallahi dukkanin irin waɗannan arzikin muna da shi a Najeriya yanzu ko kun san daga cikin abinda ake zargin shi ya haddasa fadan zamfara akwai wannan albarkatun kasa da ake tona muna da albarkatun kasa akwai wani babban mai har ba da shawara a harkar tsaro da nayi magana da shi baki da baki yace malam matsalar zamfara Sokoto Kaduna kaza yace wallahi matsalar mai sauki ne yace dan me yasa gwamnati ba za ta yi shawara waɗannan makama yace duk wani la duk wata bindiga da duk wani harsashi da ka gani yace akwai kasar da ita ta kera shi duk wani harsashi yace yana da number harsashin nan yan ta'adda ne suka yi amfani da shi ko kuma hukuma ce ta amfani da shi yana da number da sunan kasar da ya fito ba wani harsashi yace a duniya wanda aka yi shi haka artificially ba tare da yana da number da daga ina ya fito ba yace to don Allah idan da gaske ne ana so a kawo karshen wannan matsalolin me zai hana gwamnatin tarayya ta kalli waɗannan makamai kan na wannan ƙasa ne ake ganno mana su Najeriya domin duk waɗannan fada ake yi fa waɗannan mutanen dan suna da makami a hannunsu ne haka ne ko ba haka ba yanzu da Allah idan mutai tunkare ka kato da kato ba wata bindiga za ka tsaya ku da ku ko ba za ka tsaya ba na rantsa da Allah za mu tsaya mu da ku da mutum kawai gadara ka rike wani abu ne wanda ina daga can zaka iya dauke ni haka ne ko ba haka ba amma in zaka fito da kanjinka da wanda Allah kalle ni da kyau ka gani zaka iya tunkara tsakaninka da Allah zaka iya tunkara ta kai daga jin yanda nake magana ka san wallahi na bu karfin ka billahi la ilaha illa Allah amma mana duk tsiyar fa wallahi duk tsiyar ta kare a cewa suna da makami a hannunsu amma in kowa zai ajiye a fito ai gaba da gaba za a ga yadda za a kare ai da haka yace wallahi da za a tsaya gwamnati ta yi wani arrangement a sa a tada wasu delegate a tafi kasashen da aka san makamansu na su suke higuwa cikin kasar mu a je a zauna da shugabannin su me ne kuke bukata da kasar mu ne kan kuka bari makamai suke yawa a kasar mu me ya faru ake zuwa yan ta'adda suke sayan makamai a kasar ku kuna sayan makamai kuna sayar musu ana cutar da mutanen ma ana kashe bayin Allah me yasa haka take faruwa wataƙila su bayyana kuɗi suke bukata ko wani abu makamancin haka to shikenan tunda kudi kuke bukata ba matsala muna da yankina yankuna a Najeriya da suke da albarkatun menene kasa akwai gypsum akwai lu'ulu'u akwai marjani akwai ba abin da bamu da shi zamu yanka muku hekta 100,000 hekta 100,000 mu ba ku kuyi shekara 10 kuna tonan albarkar kasar kawai za ku dinga bamu 10% na abin da duk kuka tona amma abin da muke so shine kar ku sake sayarwa da wani dan ta'adda makami ya dubo mana rubi Najeriya wallahi tallahi jama'a yana fada min yace wallahi yayi yawa ayi wata shida ba za ka ƙara jin tashin bom ko bindiga a Najeriya ba yace wallahi ba za a sake yi ba yace kuma malam abin da zaka fada wani zai ce to dan me yasa zamu ba su albarkatun kasar mu to shikenan idan mun hana su mu yanzu muna amfana da shi to me ya amfanin sa ba gara ai amfani da shi wajen adaki na kashe mu ba su su zo su diba tunda mu ba mu amfana da shi ba ko mun amfana ba mu amfana ba to su zo su diba mu su bar mu zauna lafiya ba shikenan ba to wannan shine matsalar kasar mu jama'a matsalar kasar mu matsala ce mai sauki shugabanni ne masu tunani wanda damuwar su kasar ta zauna lafiya ba mu da su har yanzu tun daga kananan shugabanni har manya tun daga shugabannin suke rike da kasar har jami'an tsaro ba mu samu har yanzu waɗanda suke da zil da buƙatar kasar ta zauna lafiya ba amma wallahi idan an samu akwai masu tunani da hankali da suka san ya kamata wanda za su shirye da kasar za su zauna lafiya wai abin da zaka tambaya wai me yasa duk duniya mu kadai ne ba mu zauna lafiya ga gaya min kasar da ake yin abin da ake a Najeriya ka gaya min ita don Allah gaya min ita me yasa duk duniya kowa yana zaune lafiya mu ba mu zaune lafiya ka gaya min me dalili saboda haka matsalar abu ne mai sauki ba za a ji bane ko ba za a yi aiki da abin da aka faɗa ba ku daina ganin mu gardawa muna kana Allahu kana rasuluhu billahi allazi la ilaha illa huwa nafika hankali da tunanin da kake gani nana Allah nafika hankali Allah so mutane ne Allah ya hada mu da su a kasan nan miyagu mu kananan mu ma azzalumai na tsakatsakin azzalumai manyan ma azzalumai to shi yasa ba za a zauna lafiya ba amma inda kowa zai wa kansa adalci shugabanni su adalci wanda ake nadawa ana ba su makamai su ji tsoron Allah su kula da abin da aka ba su su ajiye duniya mu kanana na kasa nan kowa yayi mu'amala da dan uwansa mu'amala mai kyau wa khaliqin nasa bi khulqin hasani wallahi kasa za ta zauna lafiya da izinin Allah da izinin Allah bi iznillahi ta'ala Allah ya shiryar da mu Allah ya kawo mana wannan abin da kullum muke mafarkin sa na mu zauna lafiyan nan Allah ya tabbatar da mana wannan abu ya azurta mu da wannan zaman lafiya ne fi ha faqi hatun a cikin ta akwai menene kadin ina yi maru bas na koma baya yaqul iyo fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban ko Allah ya ce wala kul jawarul jawaril munsha'at Allah yana da aljawaril munsha'at aljawaril munsha'at sune wato abin nan jiragen ruwa masu tsayi ai almunsha'atu almurtafi'at irin manya manyan jirage waɗanda suke daukar abubuwa ku duba kai ka ce Allah madaukakin sarki yau ya sauke ayan nan kai ka ce yau aka sauke ayan nan sai ka je ka ainihin wato bakin teku ka je port na Lagos zaka ga tafsirin wannan ayar karara jirgi ne mana zai yi wata shida ana masa lodi ya zai wata shida ana sauke shi jirgi ne malam a cikin sa akwai swimming pool a cikin sa akwai hotel a cikin sa akwai club a cikin sa akwai gurin hutawa akwai filin kwallo duka a cikin jirgi malam aljawaril munsha'at Allah ya ce shine ya ba ku dama da basirar kera jiragen ruwa masu girma masu tsayi a cikin teku fil bahri a cikin teku kal a'lami Allah ya ce kai ka kai yadda ka san duwatsu haka zaka hango jirgi a tsakiyar ruwa haka ne ko ba haka ba narke ke malam kaman dutse ne a tsakiyar ruwa komai akwai a ciki akwai wanda fadin sun tashi hutun shakatawa zuwa suke su ga irin wannan jiragen yayi wata biyu a ciki bai fito ba ai ta yawo da shi akan ruwa malam ba abin da babu abinci nau'i nau'i rayuwar ka zaka yi kamar kana dandamalin kasa baka da matsala sai dai faranar da du'a ni dai bazan je ba billahi lazi ko biya mu akai wallahi ko biya mu akai alar ma zaka je tsakani da Allah wallahi ko biya mu akai ni kan dari da alar ma ba za mu je ban sani ba ko ku za ku je Allah ba za mu je ba ah ranar da igiyar ruwa duk wannan girma idan Allah ya tashi kariya abun ai yanzu nan wallahi za ku ji kuna kiran Habu Allah yana danna ku a ruwa yana dagowa haka ne ko ba haka ba saboda haka sai can sai ta shakatawa su mu ba za mu je ba eh walahul jawarun min sha'atu bil bahri kal a'la Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wannan ni'imomi ne na ubangijin ku kuke karyatawa Allah ya shiryar da mu sai ko ba za mu dora in Allah da wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh